رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 29 يوم رجب نا هجرة 1442 daidai da 13 ga watan uku na 2021. Muna karatu a cikin wannan littafi mai albarka, Umdatul Ahkam min kalami Khair al-Anam. Wannan shine darasi na 14 ko muna cikin Kitabul Buyu, matattarar bayanai game da tunikai da sauransu. Ina ji za mu tashi babul wasaya, babul wasaya, babi da zai magana game da wasiya. Wasiya guda daya, wasaya wasiyoyi da yawa, jam'i ne. Abinda ake nufi da wasiya shine jan kunne game da yin umarni da wani al'amari muhimmi wanda kake so a ci gaba da zartar da shi, ko bayan tafiyarka ko bayan mutuwarka. Shi ne ka ba da wani umarni mai tsanani wanda ba ka so a yi sako-sako da shi. Wannan ne yasa za mu iya gane bambancin wasiya da nasiha. Ba nasiha ba ce, wasiya umarni mai tsanani, jan kunne. Kamar za ka yi tafiya, za ka je aikin haji, ko za ka bar gari, ka tara iyalanka, ka yi musu wasiya cewa ko ba na nan, ko bayan, ko har na je na dawo, to abin nan da ake yi na kaza a gidan nan kar a fasa, kar a daina. Na fata an gane. Saboda abu kaza abu kaza da ake yi din nan, kar a yarda a bar shi a ci gaba. Kaga wannan ya yi wasiya kenan. To balantana kuma wasiya da mutuwa za ka yi, ko kuma kana sa rai wasiya ce bayan mutuwa. Kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiyatu lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Wa amma nan da abin da yake nufi da wasiya shine akalla abubuwa guda biyu zuwa uku. Na farko, wasiya da ta shafi dukiya da mutum yake so zai yi wasiya bayan mutuwa. A cikin me zai yi wasiya? A cikin kaso nawa? Na biyu, akwai sauran wasiyoyi wanda mutum zai yi wanda suka shafi rayuwarsa, kamar ana bin sa bashi, ko yana bin wasu, ko kuma yana wasiya in ya mutu ga wanda zai mishi sallah, ga wanda zai wanke shi, ga yadda ake so yana so a masa kaza da sauransu. Ko in ya rasu yana so a gina masa kaza, ko makaranta, ko masallaci a cikin dukiyarsa. Duk wannan wasiya ce. Na fata mun gane. To an sa ta a layin Kitabul Buyu saboda ya shafi taba dukiya. Sannan ko da bai shafi dukiya ba, magabata suna yin wasiya. Kamar da Abdullahi ɗan Umar yake cewa ba daidai ba ne, ya ji Annabi na cewa mutum ya zauna kwana biyu, kwana uku, ba tare da ya rubuta wasiya ba, face wasiyarsa tana ƙarƙashin filansa. Ana ake so ka ajiye ta gurin kwanciyarka a ƙarƙashin filin, sai da daka mutu an san da za a je a duba. Sai ya ɗaga ƙarƙashin filansa, ya yi wasiya a rubuce, ya ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza. Kaga ka sauƙaƙa mutane wasu abubuwa. To matuƙar kana da abin wasiya. Sahabbai suna yin wasiya har su faɗi aƙidarsu ma, cewa wani zai mutu a kan kalmar shahada, ya yi imani da ita, ya yi imani da manzon Allah, kaza kaza kaza, biya faɗi aƙidarsa, ya ce alaiha yahya wa alaiha ya mutu, wa alaiha yub'atu insha Allah akai za a tashe shi sannan yayi wasiyoyi idan yana jin tsoron in ya mutu kila a garin ana yin wasu al'adu marasa kyau ko ga wuce ne musu wasu abubuwa marasa kyau ko kukan mutuwa diye sai bai yarda iyalansa su yi masa irin waɗannan abubuwa ba duk abin da kake jin tsoro za a yi ma bayan mutuwa ka hana wannan yana daga cikin wasiyya to shine yace an Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace ma haqqu mri'in muslim ba haƙƙin mutum musulmi bane mana ba da bai dace ga mutum musulmi ba lahu shay'un yusi fihi yana da wani abu da yake so yayi wasiyya a cikin sa ba daidai bane gare shi ya bitu laylataini kuma mutum ya kwana har kwana biyu dare biyu illa wa wasiyatuhu fate wasiyyata tana nan maktuba indahu tana rubuta a gurin sa saboda ka matakar kana da abin da za ka yi wasiyya bai kamata kai kwana biyu baka yi wannan wasiyya din ba zada muslim a ruwayar imamu muslim ya kara da cewa qala ibn umar sahabi abdullahi dan umar yace ma marrat alayya laylatun allahu akbar ba wani dare da yazo ya wuce gare ni ya same ni munzu samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu zalika ya fada haka illa wa indi wasiyati fati a tare da ni akwai wasiya ta a rubuce da na mutu za zo a same ta mana an shirya tafiya an shirya cewa duk sanda mutuwa ta zo to za a sauƙaƙa a kai aiki amma yanzu sai mutum ya mutu a tambaya ya bar wasiya ne bai bari ba bai rubuta masu binsa bashi ba bai rubuta komai ba kuma kila ana binsa bashi shika da yawa to wannan taimakon kanmu ne bani ka samu littafi exercise na naira 20-30 ya ishe gaba ka rubuta abubuwan da kake so bayan ranka a yi maka ka rika ajiyewa kuma ka rika faɗa ko matarka ko yayanka ko kaza ko na mutu ga wasiyya ta na ƙarƙashin fulona idan kai yamma ka gaba ka mutu ba Abdullahi dan Umar sai ya ɗauko akwai abin da zai canja babu sai bashi in gari ya waye ya gaba ya mutu ba sai sake ɗaukowa akwai abin da za a canja babu akwai abin da za a ƙara babu sai aje in akwai ƙari ko rage sai a yi a wannan shi ne mun shirya kenan amma muna zaune ne wannan shi ne karatu ba sai mutuwa ta zo ta ɗauke mutum saboda dogon buri da muke da shi ko ba wanda yake kawo kansa mutuwa wanda ya mutu kamar shi ya ga dama shi ya so ballantana kuma mu da muke rayuwa a yanzu hanyoyin mutuwan suna da yawa hatsarin mota abubuwa da yawa matsaloli da yawa makiya kidnapping ɗin nan kawai kana iya tafiya za a iya kama kama kuma a kashe ka wallahi yanzu ko yau ɗin nan masu zuwa taron Sokoto ɗin an ce an kama mutum 30 an shiga da su dawa sun tafi maulidi Sokoto an kama mutum 30 a hanya wannan wata irin rayuwa ce ne so da haka rayuwa ta shiga hatsari an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala Sa'd dan Abi Waqqas Abu Ishaqa daya daga cikin manyan kwamandodin Sayyidina Umar wanda suka yi fathul qadisiyya suka yi yaƙe-yaƙe na zamanin Sayyidina Abubakar Sayyidina Umar duk su ne manyan kwamandodi Sa'd dan Abi Waqqas yana daga cikin goma nan da aka yi musu bishara da aljanna Sa'd ibn Abi Waqqas Abu Ishaq qala yace ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo gurina ya'uduni dan ya duba ni ban da lafiya ama hajjatul wada a shekarar da aka yi hajjatul wada, hajjin bankwana, a shekara ta takwas bayan hijira annabi ya yi, wato a shekara ta goma annabi ya yi hajjin bankwana. Aikin haji an saukar da shi a shekara ta shida, a mafi yawancin malaman tarihi abinda suka tabbata, malaman sira. Wadansu kuma suka ce shekara ta tara, wanda Sheikh Saleh Ibn Uthaymeen ya ce zuciyarshi ta fi gamsuwa da karkatuwa zuwa ga cewa an saukar da aikin haji a shekara ta tara, ba shekara ta shida kamar yadda ya shahara, kuma ya fi yawa gurin malaman sira. Ya ce domin zai wahala a ce an saukar da aikin haji a shekara ta shida, annabi ya zauna bai yi aikin haji ba har sai a shekara ta goma. A shekarar da aka wajabta aikin haji, shekara ta tara, a shekarar ne sai na Abubakar ya zama amirin haji, annabi ya tura shi aikin haji tare da mutane. Shekara mai zuwa annabi ya zo ya yi, ya ce wannan shi ya fi karkatuwa zuwa gare shi. Salayi halin dai annabi ya yi aikin hajjinsa a shekara ta goma, bayan ya dawo ne cikin shekara ta sha ɗaya, ta shiga a cikin watan ainihin wato jumadal a abinan rabi'un al-awwal, ya rasu yana da kwana goma sha biyu a wa shekara ta sha ɗaya kenan. Kuma shi ne dai aikin hajjin sau ɗaya da annabi ya yi, ya yi umara sau uku, ya yi umratul hudaybiyya wadda aka kira ta da suna umratul qada, ko kuma ita ce ake ce mata umratul qada ta shekara mai zuwa, sai kuma umratul jirana wadda bayan ya gama yakin Hunayni ya zo jirana bai dawo Madina ba sai wuce umara. Shi ne ya yi umara sau uku kamar da Imam Malik ya rawaita a cikin Muwatta, ya yi aikin haji sau ɗaya tak, kuma shi ne na bankwana. An kira shi da suna na bankwana saboda shekaran ne ya yi bankwana da musulmi, yake cewa khuzu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha, la'alli la ahujju ba'da ami hadha, ina jin tayi ba zan sake haduwa da ku ba bayan wannan shekara. Jabir ya ce sai muka kira ta da suna hijjatul wada, hajjin bankwana da annabi ya yi. Ba wannan shekara Sa'd ibn Abi Waqqas ya zo shi ma Makka, sai rashin lafiya ta kama shi, sai annabi ya zo gadan asibitinsa don ya duba shi. Fi min waja'in, saboda wani ciwo, min dinnan sababi ya ce ai bi sababi waja'in, waja wani pain, wani raɗaɗi, wani zafi, wani rashin lafiya, istaddadi wanda ya tsananta gare ni, na haɗu da rashin lafiya da ya tsananta gare ni. Fa qultu ya rasulallah, sai na ce ya rasulallah, qad balagadi min alwaj'i, hakika ya kai matuƙa gare ni wannan ciwon, wannan ciwon da kake gani ya kai tsanani gare ni, ciwo ya yi ciwo ya manzo Allah, ina jin ciwo. Ma tara, me kake gani, ko kuma mutaliqun lima qablahu kenan, ko yana da alaka da wannan magana. Qad balaga bi min alwaj'i ma tara, ya manzo Allah hakika ciwo ya kai matuƙa gare ni kamar da kake gani, yani kama tara, ko kuma ma din nan za ta yi zama istifhamiyya, ta tambaya ce, ya manzo Allah ciwo ya kai ciwo gare ni, ma tara me kake gani, wa ana zumalin, ni mutum ne ina da dukiya, wala yarithuni illa ibnatun, ba wani mai gado na sai wata 'yar kwayar yarinya ta kwaya ɗaya, ita ce nake sa rai za ta gaje ni. Ka ga ita kadai ce tana da rabin dukiya kenan, in kuma yana da mata a lokacin sai a bata ainihin kasanta tumuninta sai yarinya ta dauki sauran rabi din afa atasaddaku bi thuluthai mali kana ganin in yi sadaka dan na nema wa kaina lada kafin na mutu da 2/3 na dukiyata kashi biyu cikin uku fala la annabi ya ce a karkai haka qultu fashataru to rabi fa hab na iya bada rabi ya rasulullah qala la yace a qala fa thuluth to wani ba sirifa kashi daya cikin uku qala thuluth annabi ya ce kashi daya cikin uku wasulusu ka ce shi ma kashi daya cikin uku fa yana da yawa ma'ana yanzu in kana da miliyan 9 aka dauki miliyan 3 ai an kiba da yawa ko ba haka bane sai ce kashi daya fa cikin uku shi ma sai yana da yawa to me yasa annabi yake hana shi yin sadaka da abin da yake zai yi malamai suka ce dalilai ne guda biyu zuwa uku kamar da manyan malamai irin su Ibn Hajar suka faɗa dalili na farko Allah ya sanar da annabi cewa Sa'ad ba mutuwa zai ba shi yasa yake hana shi amma shi Sa'ad ya ɗauka mutuwa zai saboda Allah bai gaya wa kowa ga zai kai gobe ko ba zai kai ba kawai dai ya ga alamun kamar ba zai tashi ba alhali Sa'ad ya rayu kamar yadda muka ji yanzu su ne manyan kwamandodin Sayyidina Abubakar manyan kwamandodin Sayyidina Umar duk yaƙe-yaƙen da aka yi har ya kai zamanin Muawiya har ya makance ya tsufa har ya ma zama mujabar da'awa wallahi in yi maka addu'a nan take Allah yake amsawa yana daga cikin mujabar da'awa ya makance aka ce Sa'ad ka roki Allah ya ce wallahi in na roki Allah ya damu da idona na san zai dawo babu sai an jima nan take amma ba zan roke shi ba tunda haka ya rubuta min yake san gani na gara in nemi ladan makanta din sadu dan abi wasa yace ya rasulullah udu wallahi an yaj'alni mujabad da'wa ka roki Allah ya sanya ni in zama mujabad da'wa da na addu'a Allah ya karba annabi yace ya sa'at atibba amaka ka kyautata abincinka kawai ta ina lomar ka take zuwa ta ina abincinka ke shiga cikinka yace domin in mutum ya dauki loma daya ta haram ya shigar da ita cikinsa sai yayi kwana 40 yana roƙon Allah Allah ba zai karba ba yadda wasu malamai sun dai magana akan isnadin hadisin cewa bai inganta ba amma Albani yace ma'anarsa tana da kyau kuma yana da shawahi to in mutum ya loma biyu sai yayi kwana nawa kenan 80 ka ganye loma uku kwana 120 haka abin zai rika tafiya to yaya kuma wanda ya zama wa mata'amuhu haram wa masharabuhu haram wa malbasuhu haram wa huzziya bil haram fa anna yustajabu la sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare mu saboda ka musifa ce wanda kusan yanzu bincike ma ba ma ayi illa man rahimallah mutane haram din ma suke nema ido rufe da buɗe ita ma kanta ta gagara to da aka sado annabi Allah ya sanar da shi annabi ba to ba zai mutu ba na biyu malamai suka ce annabi yana kallon daidai imanin kowane in Abubakar ne yace ya manzo Allah zan yi sadaka da dukiya ta annabi ba zai ci ba in wani ya zo ya ce zai yi sai annabi ya ce a'a ba da rabi iya abinda imanin ka zai ya dauka kenan duk annabi ya san gejin kowa gwargwado Allah ya sanar da shi bisa ainihin yadda ya san sahabbansa shi kansa Talha ibn Ubaidillah ai yayi wa annabi irin wannan yace ya manzo Allah dukiyar da na fi so a cikin dukiyata ita ce gonata bayruha ko biruha na bada ita sadaqata lillah annabi yace amsik alayka malaka ka rike dukiyarka ko kuma ina ganin ka sanya ta a cikin danginka yafi da ka bayar da ita karba to zaka gansa da dama har Ka'ab ibn Malik shi ma yace ya manzala na sanya dukiya ka ta zama sadaka saboda karbar tuba na da Allah ya annabi yace amsik ba'dam amsik alayka ba'da malika ka rike sashen dukiyar ka fa huwa khairul laka annabi bai karba ba amma Abubakar yazo yace gaba dai ga dukiya ta annabi yana karba in Umar yazo yace ga rabi annabi zai karba kuda ta annabi ya kalla akari da daidai abinda kowa zai iya to shi sai yake hana shi na uku kuma ko ba komai yana so ya zama shari'a daga nan har duniya ta tashi ba daidai bane ka ga alamun zaka mutu ka hana wa iyalanka cin gado kuma gashi Allah ya rufa maka asiri kuma musamman irin wannan karni da muke ciki wanda in ka mutu kana da iyali za su bukatu yau ba mai taimakonsu yau ba wanda ko dangi kowa tsoron iba ma yake ɗan uwansa ma ba kowa zai dauki ayyan shi ba yanzu ya dau nauyinsu kudin makarantarsu rayuwarsu komai da komai to gwara ka mutu ka bar su da abin da Allah ya bar maka in ma za a taɓa dukiyar shi yasa za mu zo na hadisi na Abdullahi ɗan Abbas Abdullahi ɗan Abbas ya sace karfafa magana ya ce ni dai ma nima shawara ta da a ce mutane za su sace yau ƙasa su rika taɓa 1/4 ya ci tun da annabi ya ce as-sulus wa sulusu kasir da mutane za su sace yau ƙasa ya ce a ganina da ya fi sai annabi ya faɗi dalili kuma ana ya ce innaka ya ce sadu innaka in tabar warasataka domin kai in ka bar magadanka masu gadanka aganiya'a mawadata khairun min an tazarahum ya fi ka bar su alatan talakawa wato ga sunan fukara ala jam'u a'il wa wajadaka a'ilan Allah yake fa azana a'ilan alatan kamar da annabi ya faɗa cikin wani hadisi wai wa antara al-hufatal uratal alata al'alata talakawa matsiyata marasa komai su ne alata wani hadisi kuma annabi ya ce cewa mutane uku Allah ba zai musu magana ba zai farkace su ba kuma suna da azaba matsananciya wal iyazu billah sai annabi ya ce wato shugaba makaryaci shugaba makaryaci kamar shugaban kasa ko gwamna ko sarkin mutane ya zama makaryaci annabi ya ce wannan ko Allah ba zai masa magana ba magana ta rahama ko kallonsa ba zai ba me yasa saboda ana ganin ƙarya an fi zatanta za ta fito daga talaka ne wanda zai dan yi ƙarya ya ce wallahi matata ce ta haihu a gidan haya ni aka tashe ni kaza kaza nake neman gudunmuwa an fi zaton ƙarya ta fito daga gare shi amma shi shugaba yana da tattalin arzikin da na me zai yi ƙarya wa yake da buƙatar yi wa ƙarya ba shi da buƙatar ƙarya ba dan an ce wai talakan yi ƙarya ba a an fi zaton ta fito daga nan nabi annabi ya ce shaykhun zani tsoho mazinaci wal iyazu billah me yasa saboda wai an fi zaton wannan lalata daga saurayi mai ƙuruciya bai yi aure ba sha'awa na damun saka za ka za da sauransu in ana zaton wanda zai zina to daga matashi dama ya tsufa jikinsa da furfura amma bai daina zina ba wal iyazu billah ma'ana tun matan banzan ma ana kula su har sun fara tsohon banza ta suka ba mu guri da girmanka da komai ka za ka zai da sauransu kaga wannan ya tantanci wannan sakamako wal iyazu billah to sai annabi ya ce wa a'ilun mustakbir a'il talaka matsiyati ba shi da komai amma sai girman kai mai girman kai kaga wannan ai hauka hauka ciki akwai wani nau'i na hauka saboda an fi zata moda shi ya girman kai ya nuna isa don ya samu bai da bukatar kowa to zai yi girman kai ba wai don ya halatta a gare shi ba Allah ya kiyaye to sai annabi yace ka bar masu gadanka mawadata yafi ka bar su alatan talakawa yatakaffafuna nasa suna mika wa mutane tafin hannu a taimake su baban mu ne mutu dan Allah a taimaka mana kaza 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 da sauransu yafi ka bar su fi haka wa innaka kuma in kana tunanin ciyarwa kana tunanin lada kana tunanin kaza shi yasa kake so ka bada rabin dukiya ko ka bada kashi biyu ko kashi ɗaya cikin uku sai annabi ya ce wa innaka lan tuntika nafaqatan kuma ba za ka taba yin wata ciyarwa ba kowace iri na kira kowace irin ciyarwa a abinci za ka saya ka raba mutane danye kake bayarwa da fafe ne a gidanka kana taimakon wasu ne kwanan abincinsu na gidanka duk wata ciyarwa da zaka ba za ka taba yin ta banji annabi tabtaji biha wajha Allah wanda kake neman yaddar Allah da ita ko kake neman fuskar Allah da ita illa ujirta biha wallahi sai an baka lada da ita kai hatta ma taj'alu fi fiyim ra'atika har abinda za ka sanya a bakin matarka sai Allah ya baka lada a kai ko da haka annabi ne mata ishara ka rike dukiyarka ka ci gaba da wannan ciyarwa da ka saba kana yi ko kuma har matarka da kake zuwa ka yi tefane ka ciyar da ita Allah sai ya baka ladan sadaka ba sai ka kace wannan dukiya ba qala sai sa'ad ya ce qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah ukhallafu ba'da ashabi to yanzu sahabbai wato abin da yasa kuma yanzu Sa'adu zai waɗannan tambayoyi Sa'adu ɗan Madina ne a ɗan Makka ne yana daga cikin na farko-farko wanda suka musulunta tun a Makka hasali ma tarihi ya nuna shine wanda Allah ya saukar da ayan nan akan shi wawasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bi ilmin fala tuṭihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa aw nuri yana da wata uwa kamar da sira ta tabbatar wadda da ya musulunta ta ce sadu na dan ce ka musulunta ce gaskiya ne baba to ka fitar daga wannan hajjini ban yi ba babanka bai yi ba ba mu gaje shi ba yace baba ai na riga na gane gaskiya ban iya barin sa ba tace wallahi in baka bari ba to zan yi ta kuka kuma na daina cin abinci na daina shiga inuwa zan zauna har raina ya fita a rika zaginka ana cewa ga dan da ya shiga sabon addini ya ci bari har uwar shi ta mutu yace baba ki hakuri na riga na gane addinin Muhammadu ba zan iya bari ba ya fita ya batta washe gari ta yi ni bata ci abinci ba kuka ta ce ta ki shiga inuwa washe gari ma haka ya je same ta ya ce baba ki ci abinci ki shiga inuwa ki daina kuka na rantsa da Allah idan ranki guda dubu ne wannan ya tafi ki ɗauko ɗayan ki sa wannan ya tafi ki ɗauko ɗayan ki sa sai sun ƙare ban bar wannan addinin ba sai Ubangiji ya saukar da wannan aya ta karanta tafsirin Ibn Kathir Allah ya ce mun yi wasiya ga mutum ya kyauta ta iyayensa amma in suka nemi su ja da kai akan kai shirka sai Allah ya ce falatu bi huma karka bi saboda kana da haƙƙin iyaye amma kana da haƙƙin Allah kuma ya funa su to kaga dan Makka ne to annabi ya hana at-ta'arruf ba'da al-hijra mutum ya koma garin su ko ƙauyen su bayan yayi hijira kuma ya koma ƙauyen su annabi ya hana hadisai da dama sun zo annabi ya hana inda ka riga kai kaura ka bar garinku to karka koma ko ka nemi ma ka koma gida ka ce zaka mutu a can duk annabi ya hana to sai Sa'adu ya ji tsoro a lokacin to yanzu ya manzo Allah kana ganin zan ci gaba da zama ne a nan Makka bayan tafiyar abokaina duk sun bi ka an gama ainihin wato hajjatul wada kana ganin zan ci gaba da zama ne gana asibiti ban da lafiya ukhallafu ba'da ashabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaka lan tukhallafa, ai kai Sa'adu lan tukhallafa, ba za ka taba zama ba. Daga bayan fa ta'amala amalan, har ka aikata wani aiki kowane iri koda kana zauna a nan Makka, tabtaji bihi wajha Allah, matakar kana neman yardar Allah da shi, in lazdatta bihi daraja, sai Allah ya kara maka daraja da shi, sai ka kara daraja da shi, wa rifatan, da daukaka a gurin Allah, ba ci baya bane dan ka zauna, ba matsala ba ce lalura ce ta zaunar da kai. Wala allaka an tukhallafa, kuma tana iya yiwa ma ka zauna din ka a baya ka khalifanta din, ka ja wani lokaci. Malamai suka ce nan ma ishara ce annabi yake mishi kamar ba zai mutum ba, ke yi ma za ka zauna din hatta yan tafi a bika alƙawama, waɗansu mutanen ma za su amfani da kai, su ne musulmi, za su ƙaru da kai, za ka yi musu aiki da yawa, wa yadurra bika akharun, wasu kuma za su cutu da kai, su ne waɗanda ba musulmai ba, ba za su ji daɗinka ba. Malamai suka ce ana nufin kafirai. Sai annabi ya yi addu'a ya ce Allahumma amdi li ashabi hijratuhum, ya Allah ka zartarwa, ka karba wa sahabbai na hijirarsu, ko da sun dawo gida wani sababi ya kawo gida sun mutu, Allah ka zartar musu da hijirarsu. Wala taruddu kuma ala aqabihim, karka mai da su akan digadigansu, ya zanto su suka koma a karan kansu, Allah karka musu haka. Lakinil ba'isa Sa'd bin Khawla, sai dai wannan mai jin ciwo shine Sa'd bin Khawla, nan an danganta shi ne aka ce zuwa ga Khawlatu, wata ƴar uwar babarsa ce, amma ana nufin Sa'd dan Abi Waqqas da shi. Sai dai shi wannan mai jin tsanani, mai jin ciwo, wanda yake cikin wannan wahala, Sa'd bin Khawla, yarsilahu Rasulullah, haƙiƙa annabi ya yi masa arrafa, arrafa har akai waka marsiya, arrafa'u, za ka ga mutum ya mutu ana mishi marsiya, arrafa shine kamar wato tausayawa da jinjinawa ta mutuwar wani ko rashin lafiyar wani, to annabi ya jinjina masa shi kansa a ce an mata bi Makka, a ce ya mutu a Makka, to amma Allah bai kaddara masa kuma ya mutu a Makkan ba, balma ya yi tsawon rai kamar yadda muka ji har zamanin Muawiya yana nan, to da haka bai mutu a Makkan ba, annabi ya ji masa shi ma gudun kar ya mutu a Makka, saboda ba abin da yake so bane, kuma yana ganin garin hijirarsa ne, amma dai duk da annabi ya yi musu waccan addu'a, kuma Sa'd bai mutu a Makka din ba. To wannan shine abinda wannan hadisi yazo yake bayani dangane da wasiya. Ana Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma qala law anna an-nasa ghaddu min as-sulusi, Abdullahi ibn Abbas yace da dai mutane za su rinsa ido daga one over three din ma ila rubu'i, su koma one over four, to da yafi. Fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala, domin annabi ya ce as-sulusu was-sulusu kathir, kashi dai bisa uku, kashi dai bisa uku fa yana da yawa, ma'ana annabi tunda ya jinjina shi, to da za a sake rigewa da yafi, tare da cewa din ya halatta. Malamai sun yi ittifaqi mutum ya yi wasiya a cikin dukiyarsa, amma kar ya wuce kashi ɗaya cikin uku. Babul fara'idi, babin da ke magana game da gado ko ilimin gado. Ana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala alhiqul fara'id bi ahliha, duk waɗanda aka ba su kaso na gado, wancan yana da tumuni, wancan yana da rubu'i, wancan yana da sudisi, wancan yana da kaza, to idan an yi mutu wannan, in akwai ashabul fara'id wayanda Allah ya ba su kaso a cikin gadon, ku riskar ku fara ba su tukuna, fama baqiya, abin da ya rage, fa huwa li aula rajulin zakat, to ya tabbata ne ga wanda ya fi kusanci amma namiji, shi ake kira asibi. Asibi wanda in dukiya ta rugu shi yake kwashe dukiya, saboda kusancinsa ga mamacin ya fi kusa kuma ga shi namiji. Dama al'asibuna daga maza ake samu, ko dai ya zama ɗa ko ya zama uba, su ne suke zama asibai masu kwashe dukiya bayan an bewa ashabul fara'id. To su ake kira aula rajulin zakar, mata ba sa zama asibai. Wace riwaya? A wata riwaya annabi cewa iksimul mala baina ahlil fara'id, ku raba dukiya tsakanin ma'abota farillolin nan da Allah ya ambata. Al-fara'id jam'u farida ala kitabillahi, yadda ya zo bisa tsarin littafin Allah. Fama tarakatul fara'idu, abinda farillai suka bari, wato kashe-kashen masu haƙƙi suka bari. Fali aula rajulin zakar, to mafi cancantar namiji na kusa shi ne ya fi cancanta ya ɗauka. An Usama ibn Zaidi radiyallahu anhu qala qultu ya rasulallah. Usama ibn Zaidi ya ce ni ne na tiya manzon Allah. Atanzilu gadan fi darika bi Makka, manzon Allah yanzu gobe da zamu je fatahu Makka din nan, da zamu shiga Makka da yaki din nan. Yanzu idan muka je, za ka sauka ne a gidanka na Makka? Za ka je ka buɗe gidanka na Makka ne ka shiga ka zauna a ciki? Na fata mun gane. Sahabbai da suka bar Makka sun riga sun taho Madina. Wayannan gidaje da dukiyoyi ya suka kasance? Kafirai ne suka kwace su, suka gaje su. ƴan uwansu kafirai, ma'ana waɗanda ba musulmai ba da ba su musulunta ba, su suka rabe su, su suka yi musu fan ƙarfi. Waɗansu suna da shaguna, waɗansu suna da filotai, waɗansu suna da gonaki, duk yanzu sun kwace. To a lokacin Annabi yana da sauran dangin da ba su musulunta ba, sai manzo Allah ya ce wa hal taraka lana aqilu. To aqilu dan uwansu sayyidina Ali, aqilu ibn abi talib, shin kana zaton yanzu aqilu ya bar mana min riba'in aw juri, na wani riba, wani fuloti ko fili, duk wata kadara, kana zaton ya bar mana ita ne yanzu? Aw durin ko su gidaje ko su dakuna? Ai ya riga ya ce fanar da su, ya gama da mu. Thumma qala, sai Annabi ya ce kuma ka sani, la yarithul kafiru ko la yarithul kafira al muslimu, musulmi ba zai gaji kafiri ba, walal muslima al kafiru, haka kafiri ba zai gaji musulmi ba. Na fata an gane. Daya dalilin kawo wannan hadisi shine maganar mawami'ul irfi, abubuwan da suke hana tungaro. wa yamna'u shakta minal mirasi wahidatun min ilalin salasa riqqud wa qatl wa ikhtilafu ad-din. Ne rahabiya yace abin da yake hana cin gado, ko dai ka binci kanka a matsayin bawa, riqqu ko ka kashe wanda zaka gada, in ka kashe magajinka wanda zaka gaje shi dan ka ci gado, to sai a hana maka. Sai sabanin addini wa ikhtilafu ad-din, idan addini ya bambanta kana musulmi, wanda zaka gaje shi ba musulmi bane ba maganar gado, shi ma ba zai gaje ka ba. La yarithu al-kafira al-muslimu wala al-muslima al-kafir. So da ka bambancin addini bai sa a ci gado. So da ka yana daga cikin mawani'ul irsi, abubuwan da ba sa hana, wato ba sa sa a ci gado. An Abdullahi ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahā an bay'il walā'i wa hibatihi. Annabi ya hana cinikin wala'i da kuma kyautar wala'i. Mun karanta a cikin hadisin ɗanta Barira. Barira wadda muka ce mutanenta sun mai da ita mukataba. Ina je mun karanta hadisin ko? Wadda suka mai da ita mukataba, ma'ana muna so mu ƴanta ki da kifan shi kanki da kanki duk da ba ki da kuɗi. To amma ki ba mu ukiya tara, duk shekara ukiya ɗaya za ki ba mu. Ukiya ɗaya shi ne dirhami 40, zuwa shekara tara to kin zama ƴa, mun ƴanta ki kin fanshi kanki. Yanzu ke kin zama maularmu, maulatuna, muna da walicinki. Idan kika mutu ba ki da mai gado, mu za mu gaje ki. Idan muka mutu ba mu da mai gado, ke za ki gaje mu. Wannan yana daga cikin asbabul irsi, shi kuma sabubin da ke sa a ci gado shi ne alwala da kuma aure sai kuma nasaba guda uku. Duk wanda ka yanta shi kana da walifin sa, shi ake kira wala'i. To wannan wala'i annabi yace kaluhumatun nasab, ba a ga wato ba a kyautata. Ta ce wani yana da wala'in sa na baka kyauta ko na sayar maka, ba a sai da ita. Naha an bai'il wala wa hibatihi, sawana bawa nani ne na yanta shi. To yanzu na sayar maka da walifin sa, nawa ka sayar ko na baka kyauta, kibba zai yi ba. Na fata mun gane. To da haka abin da yake so ya nuna mana nan shine lalle wanda ya yanta shi yake cin gado. Idan mutum bawa ne shi ya mutu ba mai gadarsa, sai ce ina ubangidansa wanda ya yanta shi, yanzu shi zai gaji. Yana daga cikin asbabul irs. أنا عائشة قالت كانت في بريرة ثلاث سنين. كذا عائشة تسو أنت مسنوني سنت بطا قدا أخو جمد بريرة واتو أنت موتهركة تأديني تأقلو تبنغل بريرة واند النبي تبطر دقنا هاد دونية تتاشحك أبنيك واتو سنوني سنت بطا جمد لمرن بريرة بريرة بيواتي wanda Aisha ta saye ta wannan ukiya tara ta kuma ɗan tata walitin ya koma na Aisha. Annabi ya ce innamal wala'u liman ataqa. Na farko kuyyirat ala zawjiha haina utiqat. An ba ta zabi ga mijinta lokacin da aka ɗan tata. An ba ta zabi. An ce sai tozin ko ta zabi mijinta ko ta zaɓe ainihin rabuwa da shi. Ma'anar wannan shine idan kai bawa ne, matarka baiwa ce, sai aka ƴanta ka ko aka ƴanta ta, to kowa yana da zaɓe. Yanzu da aka ƴanta ta za ta ce to in ka ga dama, in kika ga dama ki ci gaba da zama da mijinki, amma bawa ne ke kuma kin zama ƴa. Ba za ce dole ki zauna da shi ba, kina da zaɓi. In kika ce na zaɓi zama da shi, shi kenan. A'a, ba zan yi dan zauna da bawa ba tunda yanzu ni ƴa. To wannan ganin daman shi ne. Da ya isa ba mijin ya ce ai ban sake ki ba, ai ba ki isa ba, da ta ce na fanshi kaina, na zaɓi kaina, shi kenan. Sai dai in ya ce bari in dawo da ke ta yadda, to dawo da ni. To kamar saki ne, dole ta riga ta saku, to zai iya dawo da ita. Na fata mun gane. To Barira tana da mijinta, an ce sunansa Mujisu, kamar yadda ya zo cikin Fathul Bari Ibn Hajar ya ambace shi. Sau da aka ta aka ba ta ƴanci, mai gidanta ya ƴanta ta, shi kuma mai gidansa kaga bai ƴanta shi ba. Bana tun da yanzu Aisha ta fanshe ta ta ƴanta ta, to ya mijinki? Nabi ya ce an ba ta zaɓi. Sai mijinta ya garzayo, ya manzo Allah ka ce mace ni, ina son Barira, ina ƙaunarta, kar ta rabu da ni ya manzo Allah. Annabi ya sa aka kira wata. Barira me zai hana ba za ki ci gaba da zama da mijinki ba? Ta ce ya manzo Allah kana ban shawara ne ko umarni kace bani? Yace ba umarni bane, shawara ce nake ba shi, kuma ceto ne nake, alfarma nake roƙa mishi. Tace gaskiya ban san sa, amma in umarni ne kace bani zan bi umarnin ka, amma in shawara ce to wallahi ba na san sa. Shikenan mace ce, ba wanda ya sai ta sa ta dole. Lamarin mace sai Allah madaukakin sarki. Ba wanda ya sai filasta ta, zaman aure ne, ta ce ba za ta yi ba. Shi kuma Allah ya jarrabe shi da santa. Wasu ruwayoyi ma sun nuna har binta yake yana roƙanta, yana kuka, yana binta layi layi, titi titi, yana dan girman Allah ki taimaka, yana kuka. Annabi ya ce dan Allah ku yi kallon abin mamaki, ga soyayya ga ƙiyayya ta haɗu. Shi ta tana yana santa, ita kuma ba ta santa. To wannan an samu wannan sunna ta bada zaɓi ga ainihin ma'aurata, kamar yadda a musulunci akwai khiyari da yawa, ba sai lalle wannan ba. A musulunci a cikin nikahi akwai khiyari, babul khiyar, kamar yadda a cikin aure akwai khiyari, haka a cikin ciniki akwai khiyari. Idan kuka yi aure, ka samu matarka da aibi, ko ta same ka da wani aibi, wanda da ba ka san da shi ba, ko kai ba ka san da shi ba, to yanzu kana da zaɓi. Kamar da Imam Malik ya kawo a cikin muwaddan da sauran littattafan fiqh, har cikin Bulughul Marami za ka ga babul khiyari. Akwai wasu cututtuka nan musamman in ka samu matarka da shi, kuma cututtukan nan Imam Malik ya ce idan cutan nan ana ganin iyayen ba su sani ba, to yanzu kana da zaɓi, ka ci gaba da zama da ita, ka ce za ka nema mata magani wanda za a warke ne, ko kuma ka ce a ka haƙura. Idan cutar ana ganin iyayen sun sani suka ɓoye, Imam Malik ya ce sai sun biya kankana buƙatar abin da ka kashe. Yace wa ala waliha ghurmun, me yasa ku kun san tana da wannan cutar kuka ɓoye mun, ba ku gaya mun ba? Gaskiya mun sani, to me yasa ba ku gaya mun ba? Sadaka za su biya ka sadakinka, ba za ta ci sadakinka ba. Ina fata mun gane. Wayana cututtuka, cututtukan da kai ka san ba za ka yi zama da ita ba, yanzu kamar kuturta, watakila ba za ka yi zama da ita ba, ko kuma tana da wata matsala a matutinta a gabanta na mata wanda kila ba a sani ba, ko ita kadai ce ta sani, ko makamantin wannan, wata sai an mata tiyata, wata makamantin wannan, wata kuma koda an yi tiyatar ma ana ganin cewa dai da matsala, mana zai ba da matsala wajen zaman aure tare da ita. To da akwai irin wa'annan, ita ma akwai irin matsala da in ta samu namiji sai dan to an ba ta sa, dai malaman fiqh sun tawo, ita ga dama ta cigaba da zama da shi a haka, ita ga dama ta ce a ba za ta iya ba, to na an ba ta zabi. Na biyu, wa uhdiya laha lahan, an ba ta hadiya kyautan nama, darira aka ba ta kyautan nama ko sadakan nama, ta zo da shi gida gurin Aisha, aka yi farfesinsa, nama ne. Fadakala alayya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya shigo guri na ja sai da Aisha, wal burma ala nar, ga tukunya ta akan wuta, nama ne aka yi farfesinsa yana ta farfasa. Fadaa bi ta'ami, annabi yace yana jin yunwa, ka masa abincin shi sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya bi khubzin wa udan min ujumil baiti, aka zo mishi da gurasa da romo daga roman gida, miya ujum adim, yan suran suna cewa adim, ujum miya. Sai Aisha ta je ta ebo miyar cikin gida wadda annabi yake fane da sallallahu alaihi wasallam, da gurasa wadda shi ya kawo gidan, sai aka kawo mishi. Fa qala annabi yace alam aral burma ala nar fiha laham, wai ba na ga tukunya akan wuta ba kuma akwai nama ciki, ya ba su komin ba sallallahu alaihi wasallam. Kalu bala ya rasulullah, suka ce abinda ka faɗa haka ne ya manzon Allah. Zalika lahamun, wannan wani nama ne da ka gani, tu suddika bihi ala barira, sadaka aka yi wa barira da shi. Fakarihina, shine muka ji tsoron muka kyamace, an nutsi maka minhu, kar mu ciyar da kai daga kayan sadaka, mun san kai baka cin sadaka, ka ga muka kwaso muka baka, mun san na sadaka ne. Kala sai annabi ya ce a huwa alaiha sadaka. Ita dai a gurin ta sadaka ne, wa huwa min halana hadiya, ita kuma kyauta za ta bamu. Allahu akbar. To da ka ita sadaka za ta bayar kyauta ne gare mu, to kaga anan ya nuna cewa kenan idan aka bai wani sadaka ya bai wa annabi kyauta, shi annabi ya halatta shi. Ita ce abinda Aisha take so ta nuna, annabi baya cin sadaka amma yana cin kyauta. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha kuma game da ita ne annabi ya ce innamal wala'u liman a'taqa, lalle walici yana ga wanda ya yanta ne ba wanda bai yanta ba. Ana ba muta? To shi kenan, za mu shiga kitabin nikahi nan gaba insha Allah ta'ala. Akwai idan duk ma'aurata, wato idan duk ma'aurata, menene sa genetic ko menene genetic dinsu? Okay, genotype dinsu ya zama AS ne, wato yanayin gwajin jinin su, kamar za su iya samar da mistikila ko makamantin wannan na kowannen su. Akwai dama da yiwuwar wato kashi 25 na kowanne ciki ya zama mai sikila SS, idan sun san da haka aka haifi dan wato sikila kenan, wato ya zo duniya yana shan wahala, shin suna da laifi? Shi ne tambayar da yake yi. Wai idan suka yi auren aka sami yaro a wannan yanayi, yaro ke shan wahala, suna da laifi? Shi ne tambayar da yake yi. To wannan mas'ala ce wadda ba za mu saurin amsa ta kai tsaye ba. Mas'ala ce ko fatawa ce, awalan tana buƙatar a tambayi manyan malamai su yi bincike. Abin da ya sa magana ake na a yanzu a likitance, bincike ya nuna hakan na faruwa, har ma likitoci na ba da shawarar kada a riƙa yin aure saboda samar da ‘ya’ya irin wa’yancan masu matsala. Ina fata an gane. To wala Allah, tsakanin wannan fatawa da likitoci suka bayar, malamai za su iya samun ta cewa shin daidai ne yanzu da kuka san hakan, kuma ku yi auren, ku rika haifar da waɗannan yara da za su zo suna da sikila, suna shan wahala, kuna shan wahala? Na fata mun gane. To kaga ana akwai buƙatar a tambayi malamai ar-rasikhuna fil ilmi. Ba zan iya cewa ya halatta kai tsaye ba, ba zan iya cewa bai halatta ba, amma abu ne da ya kamata a yi bincike. Saboda amsa ta halal da haram tana da hatsari, lura da yanayin zamani ne muke magana, bincike ya nuna. Amma idan baka sani ba, ke na aure ki ban sani ba, ke baki sani ba, ba mu yi wannan gwajin ba, ko da ba ma yi ake ba, to wannan sai a ce ba mu da wani laifi a zahiri tunda ba mu sani ba. To amma yanzu magana ake mun sani, kuma bincike ya nuna ana samun irin waɗannan ‘ya’ya. Shi ya sa ma yanzu gwamnatoci suka fito da wannan doka cewa limamai su daina ɗaura aure sai an zo da dokar gwajin lafiya, ba don ana zargin su da laifin ko HIV ko kaza ba, a ko suna ɗauke da wannan gwajin jini da sauransu. Sai da haka ni a gani na da za mu iya yanke wannan shawara bai yanzu ko wannan fatawa ba, in Allah ya yarda sai mun sake bincikar malamai menene za su yi cewa game da haka. Na fata mun gane, saboda wani abu ne da in ka sani bai kamata ka jefa kanka halaka ba. Na dai san akwai lokacin da Malam Jafar yana da rai, akwai wata yarinya da ta ƙaunace shi, ta so ta aure shi tun a Sudan, aka ce tana da irin wannan matsala ya kauce mata, ta ce wala tulqubi aidi illa ta haluka, kar ku jefa kanku zuwa ga halaka. Sudan suka haɗu da ita. To ala ayi halin, wani abu ne da a zahiri ba gaibu bane yana tabbata. To kuma na akwai wanda yaran da aka samu masu irin wannan matsala har suka zo suna zargin iyayen su, dan me ma suka yi aure har suka samar da mu, ma'ana rashin ladabi yana neman fitowa daga yara. Akwai wani taro da aka yi na irin wannan matsala da aka bayyana a biyu ke kwanan bayan, wanda su Dr. Bashir ne suka shirya taron, wanda ni kaina na je gurin aka yi bayani akan hatsarin wannan cuta, aka kira wani likitoci da sauransu. Akwai masu irin waɗannan bayanai har cikin masu sikila, yadda aka gayyace su cewa don me iyayenmu sun san da wannan matsala, suka yi aure suka samu da mu, yarinya ce za ta ce tun da ta taso ga ta har ta kai shekara 30 bata mane bata ma warke ba tukuna sai dai samun sauki wallahi wata da taro tana bayani ma kuka ta sa sai yanayin karatunta sai ta fara sai tsaya kaza dai matsaloli dai da yawa kowa ya san to alayi halin dai wannan zamu bata anan zuwa insha Allah a ci gaba da bincike a kanta wa alaikum assalam na'am
da
mutane
da kin ana kin sa ta
tsaye da ta sani
wajibi ne duk wanda zai tsaya da kamar hadin da makawai ya fara yin ta na ka
ba sai an tunda za ta sani
ko yanzu ta gama su ƙara kai musu dan majalisa kin za ta sani ya ƙara yin ta ba ma kusuran ba za ka yi farkowa
sai soyayya ta yi nisa
akan ya ji ban yan mutum da su an ta dan yana wa da abun mai lalle ko ta ga
gaskiya
kuma iyayenmu na baya su masu da samun bayi da yau ya fi abin da su yi amma da
ya gaskiya ne yanzu ya karfi
amma yanzu mun ta tara a cikin
da ake sa wa wannan gaskiya ne to Allah ya tsare wallahi in dai aka ce soyayya ta riga ta shiga an yi nisa a ce ba za a aure ba kaga akwai matsala to kamar yadda ake ba da shawara din tun farko ya kamata dai a riƙa wannan binciken Allah ya kiyaye na akwai tambaya ta biyu ta idan wato idan wani gwaji da ake yi wa ɗa tun yana ciki wato da ke gano cututtuka masu wahalarwa kamar sikila wato haka ne ko wato da dan ke da wato da dan yake tare da shi shin idan akwai wannan gwajin aka gano wannan cututtuka shin za a zubar da wato cikin kenan dan kar a haifi dan da wannan cututtuka ka ji wata kuma to gaskiya anan ni dai a iya fahimta ta wato matukar yaro ya samu rai an busa masa rai to ba za a ce a zubar da ciki ba matukar rai ya shiga ba za a zubar da ciki ba duk yadda lamari ya kasance a bar abin a hannun Allah ina fata mun gane zubar da ciki yana halatta ne idan ba a busa masa rai ba ma'ana bai kai wata hudu ba da annabi ya ce sai a busa masa rai yana dan wata daya wata biyu bai kai a busa masa rai ba in akwai bukata bisa shawarar likitoci da malamai suka duba sai ya halatta a zubar da ciki ina fata an gane amma in dai an busa masa rai to ko da wata irin hanya ya zo to zai zama kisan kai tawa'un dan zina ne shi menene shi a bar wa Allah lamarin sa bai halatta a kashe shi ba ina fata an gane saboda haka abin da nake gani shine in har binciken zai iya ganowa ne kafin a busa rai to shine ya kamata a bincika amma matukar an busa rai to akwai wahala a sai za a ji a yi kisan kai wannan akwai hatsari ciki wallahu a'lam Allah ya samu da amin.